الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, yau muna zama na 20 ko Al-fasalur rabi'u fasali na hudu siratu salafi fi ta'zimi riwayati hadisi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa sunnatihi wannan fasali zai mana bayani akan irin yadda magabata na kwarai suke girmama ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin yadda suke girmama sunnar shugaba alaihi salatu wassalam haddathana Husayn ibn Muhammad al-Hafiz haddathana Abu al-Fadl ibn Khairuna haddathana Abu Bakar al-Barqani wa ghayruhu haddathana Abu al-Hasan ad-Darqutni حدثنا علي بن مبشر حدثنا احمد بن سنان القطان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن مسلم البتيني عن عمرو بن ميمون قال عمرو بن ميمون يتي اختلفت الى ابن مسعود سنه yace akwai wata shekara na kai na komo a gurin Abdullahi dan Mas'udin wato nayi kaiwa da komowa cikin halartar mazanninsa fa ma sami'utuhu yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace tunda nake a tsawon shekaran nan da ina kaiwa ina komowa a gurin sa domin daukar ilimi da sauraron zantan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a tsawon zamana da shi ban taba jin yace qala rasulullahi ban taba ji qala mulurra magana yace a tsawon zaman shi da ibnu mas'ud bai taba jin wani abu ya taso yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me muka fahimta da maganar nan tashi su sahabbai dama ana koyan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne da kasancen su da aikin su kawai in kaji sun faɗi magana in kaga san aikata aiki to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji daga gurin ya suka gano wannan abin da suke aikatawa shi yasa wata mashahuriyar ka'ida ta Imam Malik tunda shi mutumin Madina ne idan yazo yaji wani hadisi da ba mai kwari ba hadisin ba mai ƙarfi ba sai yaga wannan zancen ya saba da abin da mutanen Madina ke aikatawa a to yana aje wannan zancen sai ya aiki da abinda mutanen Madina suke yi saboda ya san cewa mutanen Madina din nan shi Imam Malik ba tabi'i bane ba sahabi bane ba tabi'i bane tabi'in tabi'ai to ya san cewa a lokacin da yazo nisan mutanen Madina da zamanin shugaba alaihi salatu wassalam bai kai nasa fara watsar da aikin sahabbai suna yin abinda ran suke so ba a har lokacin da yazo in kaga mutanen Madina kan wani abu tsaye to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga sahabbai ne to shi yasa wannan kaga ya halarci babban sahabi na Annabi alaihi salatu wassalam bin Mas'ud yace tunda nake zalla da shi ba taba jin yace qala rasulullahi saboda mai dalili guda biyu ne zamu fahimta anan na farko saboda su a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani babban abu ne mai dawai sabanin mu mala mutum har kosawa yake wani abu ya taso sai kaji ya ce wani kaza ya ce kaza shine nan kaga a baya imamu al-qadi ya tsawatar ya kawo babi na musamman kan haka yace masu da magana ta taso mutun yace wani yace kaza wani yace kaza har ma ya zama mutane kamar wani dabi'a na in abiya taso ana ambaton kuma kaga a cikin ambaton ba a kaiwa ba ta girmamawa ba a ba martaba haƙinta ce wannan babbar hadari ne eh dole ne manzo Allah sallama ne abun koyi zancen sa ne abun koyi umarnin sa ne abun bi in zaka fada fadi yadda ya fada to amma kana ba martaba haƙinta koko kawai ji yadda kaga dama kamo sunan kake kuma ji yadda kaga dama fadin zancen sa yake da zancen sa yayi muhimmanci a gurinka sai da har in zaka fadi wata magana kake kafa hujja da yadda yace to ya matsayin sa a zuciyarka ya kamata a zuciyar sa ka samu ka shiga cikin zancen nan na Allah da yake cewa wato aziru wa tuqiru eh a samu aziri da tauqiri a cikin zuciyarka akan sha'anin shugaba alaihi salatu wassalam eh yace ba taba jin sa yace kala rasulullahi illa annahu haddasa yawman yace sai dai wata rana yana yin zance fajara ala lisanihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shikenan a cikin zancen da yake gaya mana sai ya gudana akan harshen shi aka biyo kan wata gaba wanda a cikin gabar yace qala rasulullahi yace to wallahi da ya faɗi wannan magana thumma alahu karbun sannan naga wani fitin ciki tashin hankali ya lullube shi hatta ra'aytu al-araqa har sai da naga gumi ya tahaddaru an jafati yana tsohowa ta goshin saboda ilimin tashin hankalin da ya ji ya faɗi sunan shugaba alaihi salatu wasallam ya ce wani abu thumma qala hakaza insha Allah sannan da ya faɗa yace in Allah ya daidai na faɗi sannan nace qala rasulullahi in Allah ya haka ya faɗi aw fawqaza ko kuma ya zama gaba da haka kadan na dan ƙara wani abu kadan aw ma duna za ko kuma ya zama abin bai kai haka ba kadan na dan rage aw ma huwa qaribun min za ko kuma ya zama dai abin da ya faɗa din yayi kwatan kwaci da yadda ni ma na faɗa saboda wata ka tsantsan gudun kada ya ƙara ko ya rage a cikin zancen shugaba alaihi salatu wassalam shi yasa kaga sayyidina Abubakar as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu tare da kusantin shi da shugaba alaihi salam amma kaga hadisan da aka ruwaito daga gare shi ba tsarari ne ba su da yawa kamar 40 ne ko da daya aka ruwaito inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ce kamar 40 ne ko da daya malamai suka ce wannan ya faru ne saboda irin yadda yake jin girman tashin hankalin yayin wata magana yace shugaba ne ya faɗa saboda girman abin a sace shi hakan yasa aka samu takaituwa a cikin santo abu daga gare shi ake zuwa ga shugaba alaihi salatu wassalam wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya fatara bada wajahu yace ai dan abbasin abdullahi bin abbas na fadin zancen nan kawai sai daga fuskar shi ta jirkita ta canza wa fi riwayatin a wata riwayar wa qarata gayyarat ainahu yace wallahi yana fadin cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai daga idanun ya takada ta canza kala wanda fakat audadu wujituyin wuyansu sun kumbura hankalin shi ya tashi wa qala ibrahim bin abdullahi bin quraym al-ansari ibrahim bin abdullahi bin quraym mutumin madina qadil madinati shine alqalin madina a zamanin shi to shikenan marra maluk bin anas ala abi hazim sai shi wannan alqalin madinan shi ya bada labari ibrahim bin abdullahi bin quraym shi ya bada labarin cewa wata rana imamu malik ya zo ya wuce ta wajen ibnu hazm shine salamata bin dinar kenan ko wa huwa yuhaddisu yana zantar da hadisi shi wannan salamata bin dinar ne ibnu hazm din wato malamin imamu malik to imamu malik ya zo ta wajen shi yana zantar da hadisai fajawazahu sai malik ya ketare shi kawai ya shallaka ya wuce bai tsaya ya saurari karatun ba wa qala sai aka tambaye imam malik to akramaka allah ya mun ga kun ga malam na karatu ko tsaya kun ji ba wa qala sai yace inni lam ajid mawdi'an ajlisu fihi abinda yasa na wuce gurin ya cika ban samu wani guri da ran zanna ba fakarihtu an akuza hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana qa'imun ni kuma he naga naki bai kamata ba ace in an sha hadisin shugaba alaihi salatu wasallam ina tsaye a ga yaman hadisin annabi ansa shi yasa naga bai kamata in tsaya ba saboda girmamawa gara na wuce da irin wannan abin da abinda zamu ji a gaba cikin wannan babin ba wani hadisi bane yazo da cewa ba wani hadisi bane ba yazo da cewa an zo ba alwallah kar ai kasaba ana tsaye kar ansa ko kar ka rika cewa qala rasulullahi ba hadisi bane ba menene yace imani tsananin karfin soyayya eh yanzu shi maluku ba za ka tambaye maluku to wani hadisi ne aka ce kaza haka muke yanzu a zamanin nan to wani hadisi ne aka ce kaza shin ka duba kazan ya dace da girmanmu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga maluku da ya kirkin zannawa gurin malamin sa yaji hadisi in ka kalli muhimmancin jin hadisi sai kaga kamar ya kamata a ce maluku fa bai wuce ba ya tsaya shi ko maluku ya kalli girman hadisin manzon Allah alaihi salatu wassalam akan a ce ana gaya mai hadisi shi kuma yana tsaye yanzu a kowane hali ba hakko sa muke wani abu ya taso cikin sha biyun da na haddace in kawo daya وانا قائم جنازه وقال مالك مالك يتي جاء رجل الى ابن المسيب وني متن يازو غران عبد الله غران ابن المسيب فساله انا حديث سي تنبئي ابن المسيب اخر المتقدمين كو سي تنبئيش اكن وني حديث وهو مدجع ينا كشغده شي ابن المسيب دين سند اكا تنبئي فجلس سي زن ناسو سي وحدثه سيغا متمن حديثا فقال له الرجل سي wannan mutumin yace masa wajitu annaka law ta'anna wallahi nasu ace kai baka wahalar da kanka ba kana kishin gida kana hutawa kuma na tambaye kai da ka wani tashi ka gyara zama kana su ban so ka wahalar da kanka ba gashi kuma na tambaye ka faqala sai ibnu musayyib yace mishi inni karihtu an uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana mudajjun yace ina aiki haka ai bazan so a ce in gaya maka wani zance daga shugaba alaihi salam kuma wai ina kishi kai bazan ki haka wannan abin kyama ne a guri na eh bazan so haka kuma malam su wannan abin nasu da shugaba dabi'a ne wallahi dabi'a zaka ga dan adam idan wani abu da ya himmance shi wani babban abu mai muhimmanci ya taso shi aran ya abin na da muhimmanci to yana son sai zantar da kai zai baka labarin abin zaka ga he ya dauke ka daga inda kake ba qur'ani zai karanta ma ba hadisi zai gaya ma ba wata sirra ta wani magabata ba wata matsala ce da ta yi kila ma wani aure ne da yake nema sai ya ja ka funta wani guri da gurin ya mashi in ya ga baka natsuwa sai ya ce to wuri dai da kana ga ba a zaka ta eh bari ku bari ka gama ina jira sai ka nutsi yadda yake so saboda girman maganar da zai gaya maka a gurin shi tana buƙatar nutsuwa ko da kai agun ka wannan maganar ba bakin komai take ba sannan sai ya ce ka san me ya faru kana ji na kaza akai kaza he ka marwaito maka ya kama haka ito maka yadda ake okay yanzu ka ga kenan wani abu da ke da tsananin ƙarfi a zuciyarsa ya sa ya nutsu kuma yana neman nutsuwarka a cikin ya gaya maka to ya muke da hadisan shugaba alaihi salam wannan imanin da muka rasa shi suka samu su kuma su ba wani abu mai muhimmanci a gurin su irin a ce ga wani sha'ani ya jingina da wannan janabi na shugaba alaihi salatu wassalam na zance ko na aiki na umarni ko na hali ko na tarihi to ba abin da ya kai wannan girma a gurin su sai an nutsu an kintsa a tsaftace a gyare sannan za a tattauna zance akan wannan bangaren warwaya an Muhammad ibn Sirina an ruwaito daga Muhammad ibn Sirin in ka ji an ce Muhammad ibn Sirina shine mai fassara mafarkin nan kenan annahu qad yakuna yadhaku hakika shi ya kasance mutum ne mai yawan fara'a da yawan dariya yana da yawan qaha fa idza zikra indahu hadithun nabi sallallahu alaihi wasallama amma diya yadda aka ambaci hadisin shugaba alaihi salatu wassalam a gaban sa kasha'a sai kaga ya tada tsoran Allah ya fitattake wa qala abu mus'ab yace kana Malik bin Anas, Imam Malik dan Anas ya kasance la yuhaddisu bi hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, baya zantar da hadisin shugaba alaihi salatu wassalam illa wa huwa ala wudu'in, sai in yayi alwala. In dai Malik zai ga maka hadisi to sai kajira yayi alwala ijlalan lahu, saboda girmamawa ga hadisin shugaba alaihi salatu wassalam, baya zantar da hadisi sai da alwala. Kaga ba wata aya da ce ai haka, wata aya ce shi ta sa shi imani shi. So da haka ba akan komai bane za a ce mutum a wata aya ko a wata hadisi, a'a akwai abubuwan da su wannan a cikin imani gwaba da suke da imani gurgurdan yadda mutum yake jin shugaba a cikin su, kuma shi ina ga ya mana abin da shi yake faɗa. Haƙiƙanin imani shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gurgurdan ƙarfin soyayyar mutum da shugaba alaihi salatu wassalam, gurgurdan imaninsa da Allah, wannan abu ta saki. Eh, wannan abu ta saki, balama soyayya ita ce haƙiƙanin imani, saboda soyayya ita ke hukunta mai yin ta zuwa ga aikata abinda wanda yake so yake aikatawa ko barin abinda bai so. Zaka ga mutum ga abinda yake so amma wani masoyinsa bai san abin, sai ya je ya hakuri da abin shi ma saboda bai so ya taba zuciyar masoyinsa. To imani tsoron Allah shine ka aikata bi umarnin Allah ka je fita hananansa. Ƙarfin san shugaba alaihi salatu wassalam shike tura bawa zuwa ga wa haka malikun zalika, Imam Malik din shi kuma ya haka ita irin wannan zancen. An Ja'far bin Muhammad al-Baqir, daga Ja'far dan Muhammad al-Baqir, an gane wannan zancen da Abu Mus'abin ya haka ita cewa shi ho maliku bai karanta hadisin shugaba alaihi salam sai yayi alwala. Shi kuma Maliku ya taɓa haƙaitowa cewa Ja'faru dan Muhammad al-Baqir al-Ulumi jikan shugaba, jikokin shugaba alaihi salam, yace bai karanta hadisi shi kuma yayi alwala. Yau kashi ma Malikun wani ya faɗo nashi. Wa qala Mus'ab bin Abdullah, Mus'ab dan Abdullah yace kana Malik bin Anas, Imam Malik dan Anas ya kasance idza haddasa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, idan zai karanta hadisin shugaba alaihi salam tawadda'a sai yayi alwala, wata hayya'a sai ya kintsa ya shirya, wala bita siyabahu sannan sai ya je ya sawo kaya, yana da wasu kaya na musamman, su wa'innan kayan dama baya sawo sai in hadisi za a karanta. Summa yuhaddisu, sannan sai ya ci gaba da karanta hadisin. Qala Mus'ab, Mus'ab bin Abdullah ya ce fasu ila an zalika, wata rana sai aka tambayi Maliku akan haka din, ya imamu ya muka ga haka, fa qala sai ya ce innahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Amma an sadai ba su kenan, kace akramakallahu ya muka ga din idan za a karanta hadisi sai an je an yi alwala an tsafta an sawo kaya na musamman, sai ce eh man ai hadisin shugaba abin da ya musu kenan. Kawai ya kata kenan hadisi za a karanta. Qala Mudarrifu, Malam Mudarrifu yace kana idza atanna su malikan, ya kasance idan Maliku yayi baki anan gurin za mu fahimci wani abu a cikin wannan zancen. Shi irin su Imam Malik, wata hidimar duniya ba ta kawo wani gurin su, a hidimar Allah kadai ke kawo mutane gurin su. Saboda haka ne ma abinda za a ambata a wannan zancen ya faru, yana da wata baiwa. To ita baiwar da an ce salamu alaikum malam nana, kawai za a ce dai kike gani ki tambaye su sun zo kan magana hadisi ne ko sun zo kan magana fiqh ne. Idan kan magana hadisi ne sai ya shiga bayi yayi wanka ya sawo riga ya feso turare a kafa mazanni a zo a zanta. Idan ko kan magana fiqh ne he to ya ba ambaci sauran matsalolin duniya ba kuma ba su kawo mutane goyon shi. Rayuwar nan an ba Allah ita hidimar shugaba ake sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ba wannan ba kan ma ka zo gurin shi ba za ku samu fahimta da shi. Illa iya karajat ilaihi jariyatu, da an yi sallama sai wata baiwa ta fito, fataqulu lahum, sai ta ce wa masu sallama yaqulu lakum shehu, shehu ya ce a gaya muku Imam Malik kenan, turiduna alhadisa aw almasaila, shin wai abin da ya kawo ku kuna neman bayani kan hadisi ne ko kan fiqh, masaila take ne fiqh, masalolin ne fiqh ko, fa in qalul masaila in suka ce matsalolin fiqhu ne suka kawo mu karaja ilaihim sai hito nan take kawai me yake tai da ku me tambaya kuma kakkai tunanin yadda kake zato haka maluku yake ba yadda kake zato yake ba kai tunda ka karanta risala ba a so amma tambaya hika ansa ta ko da gaskiya ko da dagiya eh ko da gaskiya ko da dagiya a maluku da yawa ake min tambaya sai ce bisani da yawa an ce yana daga cikin malaman da ake misali da su aka kira da yawa za a tambaye shi abu sai ce bai sani an ce an taba zuwa aka yi masa tambaya guda 10 take ya ansa guda 3 sauran yace a kira shi an kuma sha tambaye shi abu yace to kaje gobe ka dawo sai nayi bincike an kuma sha tambaye shi abu yace ban sani a tambaye wani illa iya kamalu eh dena ansa tambaya da dagiya kawai in abu ya bayyana maka karara ka fahimci yadda yake ba da ansa kanya in baka fahimta ba kana da zabi guda biyu ko ka ce baka sani ba a sai gurin wanda ya fi ka sani ko ka ce zaka yi bincike a cikin binciken ka in ka samu ka samu in baka samu ba an kora ka makaranta sai ka tafi ka tambayo ka karo ilimi sai ka zo ka bada fatawa illa iya wa in qalul hadisa in ka suka ce ayya imamu mun zo kan sha'anin hadisi ne shikenan da kala da mugutta salaf da kala mugutta salahu sai ya shiga makewayinsa waga ta sala yayin wanka wata dayyaba ya sawo turare wala bisa siyaban jududan ya sanya tufafi sababbi wala bisa sajahu sai ya sawo alkabba eh ita ce saju anan sai ya sawo alkabbarsa wata ammama sai ya rawani wa wada'a ala ra'asihi rida'ahu yana da wani dan mayafi sai ya yafa shi akan shi idan mayafin da Larabawa wata lqalahu manasatun sai a haka mai karaga sai aka mai karaga fa yakhruju sai ya fito fa yajlisu alaiha sai zanna akan wannan karagai in ka ganci a zanna din wa alaihi alkushu akwai kankan da kai akwai tsoron Allah ta da shi wala yazalu yubashiru bil udi ba zai gushe ba gurin nan an sa wuta garwashi ana zuba turaren ɗan shi turaren wuta ana makaranta hadisi ɗan shi da tashi hatta ya furugo min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai ya gama karanta hadisin wutan ba za ta mutu ba ana bada wuta ana fita da kanshi da kanshi yayi kasa za a watsa turaren wuta ana karanta hadisi kanshi na tashi yana ana dai an ce in yi zanna ko motsi bai bai gyara zanna akan wannan karaga ta eh akan wannan karaga ta eh saboda girmamawa ga hadisin shugaba alaihi salatu wassalam qala ghayruhu wannan sai ya fada walam yakun yajlisu ala tilkal minasati baya zama akan wannan karagar tasa illa idza haddasa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan zancan hadisi zai in dai ba zancan hadisi zai ba bai hawa kanta saboda girmama lamarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala bin abi uwais ibn abi uwais yace faqila li malikin fi zalika sai aka tambayi maliku akan haka to akramakallahu ya maka ga haka ne in za ku karanta hadisi sai an hawo kuje karaga faqala sai yace uhibbu an uazima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina son in ga ina girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala uhaddisu bihi bazan bayar da zantan hadisi ba illa ala daharatin sai in nayi tsarki mutamakkinan ina mai natsuwa ala sai aka ce wa kana yakrahu an yuhaddisa fi dariqi sannan imam malik yana kin ya zantar da hadisi a lokacin da yake akan hanya ana cikin tahiyya aw huwa qa'imun ko kuma a lokacin da yake tsaye ba zanna ba baya ya tayi kara magana hadisi akan haka aw musta'jilun ko kuma lokacin da yake cikin gaggawa sai aka ce wata matsala ta hadisi baya yi wa qala yana cewa uhibbu an ufahima hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai ina son in fahimtar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a rika gaya musu ina cikin sauri abara su fahimta ya za a rika gaya musu ina kan hanya ina tahiyya da tahiyyar zamu ji koko da ya za a gaya musu a tsaye ahi an zanna an natsu an karanta an fahimta imam malik qala dararu bin muratta dararu dini murata yace kanu yakrahuna an yuhaddisu ala ghairi wudu'i sun kasance wato su sahabbai kenan suna kin su faɗi hadisin shugaba alaihi salatu wassalam idan ba su alwala ba wanahawahu an qatada an so katan kwatan irin wannan daga gurin imamu qatada wannan kuwa ba wani zance bane na alqur'ani yace sai an yi haka a'a zance ne ta karfin imanin zukatan su suna kallon muhimmancin zancen nan da ya hito daga wannan bangare mai girma to ya tantance ai duk wani abu da za a nuna ana so ana girmamawa ana kambamawa an muhimmanta abin sannan ayi shi eh ba sa fatan abin yadda da suke so karam ba zai ba fa to da haka dan Allah mu kiyaye wa qala al-amashu malam amashu ya ce idza haddasa wa huwa ala ghairi wudu'in tayammama wa kana malam amashu ya kasance idan zai karanta hadisi amma kuma ba shi da alwala to tawadda sai ya faka tayammama sai yayi tayammama yake karanta hadisi in dai ba alwala qala abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya kasance qala ya ce kuntu inda malikin na kasance ina wajen imamu malik wa huwa yuhaddisuna yana zantar da mu hadisi yace to a ranar da wannan waqi'a ta faru ina wajen falla daga duhu a arabun kunama tazo tana cizon imamu malik sita asharata marratan cizo 16 so 16 kunama tana tana mashi imamu malik yana karanta hadisi wa huwa yataghayyaru launuhu yace billahi allazi sai dai muka ga kala yayin tana canzawa cikin shi na rinewa yana canza kala yana duhu kafi ya shige shi so kuma shashida kunama tana kana mashi waya farru yana fadanta yayi wani sarki sarki wala ya qara hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wallahi bai yake karanta hadisin har bai ci kunama take hadisin kuma yake karantawa falan ma faraga min al majalisi yayin da ya gama wannan mazan nan wata farraqa anhu an-nasu mutane suka rarrabu kowa ya kama kansa qultu lahu yace sai na ce ma imamu malik ya aba abdullahi ya baban abdullahi laqad ra'aytu minkal yawma ajaban kai yau na ga abun mamaki a gurin ka ya imamu yau ka bani mamaki qala na'am yace kwarai انما صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kwarai kuwa abinda yasa kaga na ya hakuri da wannan harfin kunaman har sai man dani 16 yace wallahi na ya hakuri ne ta kirma mazancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce ina karanta zancan shugaba ba kunama ta harban zaman ya mutse a tashi ba da tsuwa bai kamata sanan haka yasa na ya hakuri sai da komai ya kare shi malam wayannan mutanen ku ba kusa yanzu wannan ne za a ji zance daga gare shi sai wani ya ce wai kum rijal wa nahnu rijal wai maluk wannan wai su ma mazaje su maluk mazaje ne kai ma mazaje wai mutum ya ce wai shi ma mazaje akwai wahala akwai hadari da a ce yadda ake so mu dauki lamarin haka muka dauke shi wanda duk ya girma masha'anin masoyinka wallahi mai girma ne a gurin to mun kan an sauka daga kan inda aka nuna ne inda ake so halitta ta yi daban ta inda ta yi zancen ba wai zance bane na yanzu aga kasawo su maluku ko aga cewa wai su ma maza ne shi ma mutum yace shi ma namiji ne ba wannan layin ake kai ba ba nan aka so ma a layin da aka so mahaushi ne masoyin masoyi ne to ya suka yi da masoyi tunda dai duk lamarin nan Allah ake wa manzon Allah ake wa to ya suka kasance da shugaba tunda sun fi mu kusa da sun dukan zamanin su ya suka yi mu'amala da shi wannan hadisan da ake ruwaitowa daga su maliku din ya suka anshe su ya suka ajje su ya suka bada su sunnan nan ta shugaba alaihi salatu wassalam da kullun take sabunta a ya suka anshe ka ya suka aikata ta ya suka bi ko mana ita har ta zo akan mu to inda ake za mu yi halacci to idan muka ji irin yadda suka yi mana tara suka kimama suka ansama suka tarza lamarin shugaba alaihi salatu wassalam da sahabbai da tabi'ai wallahi sai mu ce to mu san gama maka komai wanda wajibi ya hau kanka baka samu dama ka sauke wajibin nan ba ya sauke maka ai ya taimake ki wajibin mu ne mu girmama shugaba alaihi salatu wassalam mu kula da sahabbansa da waɗanda suka ga sahabbansa ya kaya mana a cikin hadisi la tamassun naru muslimur ra'ani aw ra'amar ra'ani ko aw kama qala alaihi salam wuta ba za ta tahi musulmin din da iganna ba ko ya ga wanda ya ganni khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qarnan sahabbai qarnan tabi'ai qarnan tabi'un tabi'ai na su su maluku dinan eh ya ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ga wanda ya ga annabi alaihi salatu wassalam wuta yana da wannan immunity din haka ne go eh yana da wannan kariya ka gani to da hebe ji cewa sun mana wani abu wanda yake ko mu muka je lokacin nan in Allah ya taimake mu ne kai zamu yi haka Allah ya sabu dace ala bin mahdiyun ibnu mahdiyun yace mashaiti yawman ma malikin ila al-aqiqi yace na tafi wata rana tare da imam malik zuwa aqiq shi aqiq wani guri ne a madina fari eh ga san ashiriniya ko an ce tsakanin shi da ainihin cikin garin madina kaman mil uku ne haka ko mil biyu wani wadi ne fasa altuhu an hadisin sai na tambayi malik akan hadisi muna tafiya inji ibnu mahdiyun yace fanta harani ya taka man tsawa yace wa qala li yace kuntu fi aini ajalla min an tasala an hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahana nafsi yace wallahi na kasance a gani na wuce a ce a tambaye ni in bada jawabi akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tafiya eh wannan kasau da kai mun haka ma kasar yamma da daraja wallahi wa wannan hannun shi muna cikin tafiya wasa alahu jarir bin abdullah bin abdulhamid alqabi jalil bin abdulhamid alqari ya tambaye malik an hadisin akan wani hadisi wa huwa qa'im yana tsaye shi wannan jalil jarir din alqali ne ha ya tambayi imam malik akan wani hadisi a lokacin yana tsaye fa amara bi hamzihi malik yace aje a kama ya kulle man shi ku kurihe man shi shine alqali kuma a lokacin shine alqali a madina a lokacin malik yace aje a kulle shi ka san me ya faru faqil lahu sai mutane suka ce mashi akrabakallahu innahu qadir ai shine alqali ne rihewa shike rihewa kala alqali ahqqu minne alqali ahqqu man uttiba ai alqali shine mafi cancantan wanda za a koya mana da bi kurihe shi aje a samu shi asal maluku yasa aka rihe shi ya zai zo ya tambaye hadisi ana tsaye malam ba hada wasa mutanen nan suka yi ba da wasa suka yi eh ba da wasa suka yi amirul mu'minin na lokacin ya aiko a kira maluku ya ji san tambuwar sa yace to aje a zo da maluku yazo ya karanta mana wannan littafin bari ka ji bayan Allah maluku ya tambaye dan aikin to me ya gaya maka in zo zan yace ai za a karanta wannan littafi ne da kuka rubuta shi yace maluku yake yi wannan mu wadda da ya rubuta ya tato shi daga cikin hadisi da yawa kamar da mun saba ji ko a cikin karatun mu wadda dan to sai ya rubuta ta sai almajiransa suna da kofin littafin to idan an zo a makarantarsa wannan littafin shi wani cikin almajiransa ke karantowa maluku na bayani in aka ji inda gyara yake sai a guri kaza ku gyara ba haka bane ba kaza ne sai ya gyara musu akan yadda ya rubuta kenan an gane to haka yake karantar da almajiransa littafin shi ya rubuta amma ya ba su suna karantowa yana saurare in an faɗi hadisi zai fadi sanadin su a gyara komi ya bayanin ma'ana hadisin da abin da ya fahimta da matsalolin da ya fidda sannan a ci gaba to sai Amiru yace aje a ce ma maluku yazo ya karanta mana wannan hadisin sai yace ai aje a gaya mishi al ilmu yu'ta wala ya'ti yace ilimi gurin sa ake zuwa ilimi bai zuwa ga kowa zan karanta masa hadisi kuma ni zan bi shi ce ba zai yi ba. Shikenan sai ya taso ya zo. To da ya zo aka samu Malik ana cikin karatun hadisi. Da aka kama sai ya bashi dama ya shigo. Da ya shigo sai Malik ya sauka akan kujerarsa dan girmamawa ga Amirul Mu'minin sai ya ce shi ya zanna. Da ya zanna sai ya ce Malik mun zo ne kan littafin nan a karanta mana. Sai Malik yace al-ilmu ya'alu wa la yu'la alayhi. Yace ilimi shike sama. Ba a sama da ilimi. Sako kasa kai ladabi kamar yadda almajirai na suka yi ladabi. In koma kan karagata in karanta wa hadisi. Billahi ladhi sannan ya sako. I karanta mashi da iji. Ya fashe da kuka. Yace to daga yau za mu sa doka a Haramain. Za a daina amfani da kowane mazhaba, za a daina amfani da kowace fahimta, za a daina amfani da kowane littafi sai abin da ya zo a cikin littafin nan. Saboda abin da ya ji na tattaccen sunnar shugaba alaihi salam. Malik ya ce a karaya. Yace su sahabban shugaba alaihi salatu wasalam sun fantsama ne. Wasu sun yi gabas, wasu sun yi yamma, wasu sun yi kudu, wasu sun yi arewa da harami. Yace to ni na anci zance na a gurin waɗanda suke a cikin Madina da kewayen. To idan an ce za a takaitu akan abin da na rubuta a littafi, sauran ilimman da waɗanda suka yi sauran nahiyoyin duniya suka tafi da shi can, wanda su na nan ba su da wannan ilimin, ran da masu wannan ilimin da hujja suka zo, kuma abin da muke yi ya saba da nasu, ya za a yi kenan? Yace in an yi haka ba a yi mashara'a adalci ba. Tuhu Allah suke ma aiki malam. Bai ji cewa shi kenan na mama na yi mamaya ba, Allah yake ma aiki, ba ruwan shi da wata mamaya. Bai ji cewa shi kenan ba wani heni ba na danna kowa. Ba ruwan shi. Allah kawai ya kalla. Ya ce a kara ya. Abinda ba ya fi. To haka suka rayuwa. Ta ko ina ka taɓo su za ka ji Allah suka nufa. Wazo kira an ambata. Anna Hisham bin al-Ghazi. Hisham bin al-Ghazi. Sa'ala Malikan an hadisin. Ya tambayi Maliku akan wani hadisi, wa huwa waqifun, yana tsaye, fadarabahu 20 sautan. Maliku yace ai me bulala 20. Ya za yana tsaye ya tambayi hadisi, fa zanna waye ladabi hadisin za a karanta tsaye. Summa ashfaqa alai, aka zane su to 20, sai Maliku ya tausaya mashi wannan hayaza. Fa haddathahu 20 hadisa, sai Maliku ya zantan mashi da hadisi 20. To an ce shi kuma ya samu wata daraja. Maliku ya masa wani abu wanda bai yi ma wani hei wannan, bai yi ma wani ba heshi. Shi ne ya hakaito mai hadisi direct, shi da shi. Ai na gaya mana cewa yanzu, shi in yi zanna ba haka ba karanto ma ɗaliban hadisi yake ba. Wannan muwaddat tashi, ita ake karantowa yana bayani. Saboda hadisan da ke ciki ya tace su, ya tace su, ya tace su, ya tabbatar da su, ba wani damuwa a ciki. To ita yake ake karantowa kowa na sauraron karatun da muwaddai ya koya musu. To shi wannan da aka yi mabulala 20 sai Maliku yanzu ba muwaddai aka bude ba. Haddasa direct ya zantar da shi ya gaya mai kaga hadisi ya zo shugaba alaihi salatu wassalam daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa har rasulullahi kala ya ce kaza. Sai da ya gaya mai irin wannan direct ba daga cikin muwaddai ba guda 20. To bari ka ji ɗaliban kirki. Fa qala Hishamun, sai Hisham wanda aka yi mabulala ya ce wajidti law zadani siyadan, wallahi na so a ce ya ƙara min wasu bulalan, wa yaziduni hadisan, ya ƙara min wani hadisan, ba ƙaramin daɗi na ji ba da ban hadisan nan 20. Ala Abdullahi bin Salihin ya ce kana Malikun, Maliku ya kasance, wallaisu imamu laisu, la yaktubani alhadisa, ba sa rubutawan hadisi, illa wa huma tahirani, sai suna cikin tsarki. Wa kana qatadatu ya kasance, yastahibbu Allah ya qara'a hadisan nabi sallallahu alaihi wasallama illa ala wudu'in, yana son kada ya rika karanta hadisi sai yayi alwala, wala yahdisu illa ala taharatin, saboda hakan baya karanta hadisin sai in yana da tsarki. Wato shi ya yana fifita san ya zama sanda zai karanta hadisi yana da alwala. To amma ran da aka same shi ba alwala yana karantawa, amma baya karantawa illa ala taharatin sai yayi tsarki, sai in akwai tsarkin kama ruwa a tare da shi. wa kana al'amashu amashu ya kasance idza arada an yuhaddisa idan ya nufi ya zantar da hadisi wa huwa ala ghayril wudu'i amma a halin lokacin baya da alwala tayammama sai je yi taimam wannan shine tarihin magabata a yadda suka kasance cikin mu'amala da zancen shugaba alaihi salatu wassalam amfaninya mun ji to mu ya mutu al-fasal al-khamis fasali na biyar birra alihi yin da'a ga iyalan gidan shugaba alaihi salam wa zurriyatihi da zuri'ansa wa ummahatil mu'minina da iyayen mu'minai idan ba za mu iya yadda waɗanda suka gabace mu suka yi ba to mi irin namu a daina ana cikin gaddama gaddama ta kaure sai mutum ya ce wani ya ce wannan abu akwai tashin hankali wai ya zukatan mu suke ne mu harka tambayar kawo nan haƙƙinsa ba mu iya biya amma mun yi iya ƙoƙarin mu idan wani mutum aka tuhume shi fa da yin saku-saku a nan ɓangaren kamar ana tuhumarsa da rashin imani ne mara imani kuma zai shiga aljanna a daina ana cikin magana yadda za ka ga abubuwa sun zama shikenan wata gaddama ta kaure sai ka ji wani ya ce ai wane ya ce kaza sai wani ya ce to ko da wane ya ce kaza kaza ake ne wai kai akwai fadari fa wallahi mu lura sosai amfanin wannan karatun da zai mana shine mu dawo cikin natso mu cikakka duk kokarin da kai ba za ka iya bayar cewa bayan yana gaya mana wallahi ittifa asarihi wa fi'alihi asirun alal adai min ajli zatubtu bin hanyarsa da kwaikwayon ayyukansa da zantukansa ya farfa gaban cikin mutum ba za ka iya amma dai ayi baki ka kula kokarin ka sai ka ce Allah na tuba ka kula kokarin ka sai ka tuba ma Allah to mu yanzu ba ma a mai in ma za a yi zancen ma da yawa sai kaga ba ma a tuna abin da za a yi din nan wa zance akan shi ba yayi daban da sauran zantuka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum li ba'd gashi Allah ya gaya mana zance a wannan janabin ku ba zance bane ba kamar a wani bangare fa namu imuni ya Allah mu rike kiyaye wa min tawqirihi sallallahu alaihi wa sallam yana da daga girmama shugaba alaihi salatu wassalam wa birrihi da da'a gare sa birru alihi da'a ga iyalansa ya zama mutum yana da kyakkyawar biyayya ga iyalan gidan shugaba alaihi salatu wassalam wa zurriyatihi da zuri'ansa wa ummahatil mu'minina da iyayen mu'minai iyalan shugaba alaihi salatu wassalam azwajihi kama hadda alaihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shugaba alaihi salatu wassalam ya zabarar da halitta akan haka wasalakahu salafu salihu radiyallahu anhu kuma magabata na kwarai suka bi wannan tafarkin alallahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tadhhira ahzab ko aida abinda Allah yake nufi nufin Allah shine ya tafiyar da dukkan wani datti daga barin ku ya iyalan gidan shugaba alaihi salatu wassalam kuma Allah yana nufin ya tsarkake ku ne tsarkakewa wa qala ta'ala a wani gurin Allah yana cewa wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wato shugaba shine mafifici a gurin mu'minai fiye da su kansu Allah yana gaya mana tun me imani sai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tiye masa kansa kuma iyalan shugaba iyaye ne na duk mu'mini a kabara na Shehu Abu Muhammad bin Ahmad al-Adlu Abu Muhammad dan Muhammad al-Adlu mai adalci taken sa kenan ya ba mu labari min kitabihi daga littafin sa wa kataftu yace na rubuto wannan rubutun ne kuma min asalihi daga asalin inda ya rubuta ya injal kali na ga littafin da ya rubuta a littafin na kafo wannan zancen ya ce haddathana abul hasan al-muqri abul hasan al-muqri ya ba mu zance al-fargani haddathatni ummu qasim yace ummu qasim ta zantar da ni bintu shayh abubakar al-haffafi mahaifiyar wato yar sheikh abubakar al-haffafi mai sayar da hubbi qalat ta ce haddathani abi babana ya bani labari haddathana hatimu wa huwa ibn uqailan hatimu dan uqailan haddathana yahya huwa ibn isma'il haddathana yahya huwa al-himmaniyu حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن هيانة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إسناد ياتي زوا زيد بن أرقم يتي الله يقرا مسا يتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغبا عليه الصلاة والسلام يتي أنشدكم الله أهل بيتي أنشدكم الله أهل بيتي أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثة سوءنا يتي إلى جماعة كذا الله كقول هذا شأني يا لنجدانا إلى جماعة كذا الله كقول هذا شأني يا لنجدانا إلى جماعة كذا الله كقول هذا شأني يا لنجدانا قلنا لزيد كم كشيم زيد من أهل بيتي تويسوا أي جماعة جيران ناسا قال سيزيد يتي آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس yace su ne iyalan gidan sayyidina Aliyu da iyalan gidan sayyidina Ja'faru da iyalan gidan sayyidina Aqilu da iyalan gidan sayyidina Abbas su yake ne wa qala sallallahu alaihi wa sallama shugaba alaihi salatu wa sallam yace inni tarikum fikum ma in akastum bihi lam tadullu ni na bar muku wani abu wanda in kun yi riko da abin nan to lam tadullu ba za ku bata ba kitaballahi shine littafin Allah wa itrati da tsatsona ahla baiti wato iyalan gidana mazala ce na bar muku so inde kun rike littafin Allah ko kun rike jama'ar gidana to ba za ku bata ba fanzuru kaifa takhlafuni fihima mazala sun ce kowa ya kuyi duba ya za ku kalifance ni a cikin iyali na saban nan kowannan ku ya tsaya yi nazari da na koma inda koma ga Allah ya za ku kalifance ni cikin kula da iyalai na وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يتي معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم سنك يا لنك دنشو غباء عليه الصلاة والسلام براءة من النار كبتاني دكوتا وحب آل محمد سنك يا لنك دنشو غباء جواز على السرادي يتري وانيك السرادي والولاية لآل محمد سويا يا لنك دنشو غباء أمان من العذاب أمن تيني دك عذاب idan ka san iyalan gidan shugaba alaihi salatu wassalam ka kula da haƙoƙansu to ka aminta Allah ya tsare ka daga shiga wuta idan kuma ka so sa ka kaunace su to shikenan ka samu damar tsekecewa ta saradi jibin tallamarin su wannan shi kuma aminci ne daga dukkan azaba ta Allah qala ba'dul ulama'i bangaren malamai yace ma'rifatuhum ma'anan ma'rifatuhum din hiya ma'rifatu makanihim minan nabiy sallallahu alaihi wasallam shine sanin matsayinsa a gurin shugaba alaihi salatu wassalam mutun ya san matsayinsa a gurin shugaba wa idza arrafahum bidzalika idan mutun ya sane su da haka arrafa wujuba haqqihim to zai gane wajibcin haƙinsu wa hurmatahum bi sababihi da kuma alfarmanta su saboda dalilin shugaba alaihi salatu wassalam wa an umar bin abi salamata an anso daga umar dan abi salamata lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayti yayin da aka saukar da wannan aya din wa zalika fi bayti ummu salamata yace a lokacin shugaba iya a dakin ummu salama sai da ummu salama da a fadimata sai shugaba alaihi salatu wassalam ya kira sai da fadima wa hasanan ya kira sayyidina al-hasan wa husaina da sayyidina husain fajal lalahu ma biki sa'i sai lillibe su da wani mayafi yalallabe su da wani mayafi wa aliyun kalfa zahirihi shi kuma ali yana bayan sa cikin mayafin ya tsaya daga baya ga shugaba kuma kala sai shugaba alaihi salatu wassalam yace allahumma haula'i ahlu baiti allah wa idin suni iyalan gidana fazihim anhum arrijsa allah ka tafi da duk wani da take gabarin su wa dahiruhum allah ka tsarkake su ta dahiran tsarkakewa eh shi yasa wannan sune wato ahlul aba'i din nan da mai hanziya yake ambata ahlul aba'i eh su ne ma'abuta bargo su manzo Allah sallama ya lullube ba mu mai daraja su a duk duniyar nan eh shugaba alaihi salatu wassalam fadima alaiha salam sayyidina hasan sayyidina husain da sayyidina aliyu alaihi salatu wassalam babu kamar su a duk duniyar su ba su cikin ainihin ahlul baiti inma yuridullahu liyuzhibu rijsa ahlul baiti su wa'incan ba su ciki wa'innan da suke ahlul baiti na tan kuriya ka gane ko wanda su ne sharifai kenan su ne sharifai su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne su ma amma sharifai waɗanda suke cikin wannan kebantattan akwai wani dadin martaba kamar daki ne ciki da falo to a matakin farko duka waɗannan ala aliyun ala aqilun ala ja'farun ala abbas suna ciki don an shiga can kuya su ne waɗannan kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilillabi a cikin mayafunta wa an umar bin abi salamata nan ne wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an anso daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda yace lamma nazalat ayatul mubahalati yayin da ayat inene ne ya ta sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan sai shugaba alaihi salatu wasallam yake da sayyidina aliyu wa hasanan da sayyidina hasan wa husainan da sayyidina husain wa fatimata zahra da sayyida fatima alayha salam wa qala sayyidi allahumma haula'i ahli ya allah wannan su ne iyalan nawa allah ya ce fadaw abna'ana wa abna'aku wa nisa'ana wa nisa'aku wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'alu anatallahi alal kadhibina to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira hasan da husain da fatima da ali da su ya dawo ya fito billahi alladhi la ilaha illa huwa ranan da kafirai sun fike sun fito Allah kada ya san abin da zai faru. To Allah bai nihin ya zama kasa ta wanzu ba kafiri cikin ta. Shi yasa kawai sai suka kasa hituwa. Amma a wannan ranar da shugaba ya hito a yi wannan tsinene ne. Wallahi da wani kafiri ya saki ya hito. To ko kafiri aka ce mutum ya yi bindiga ya dade. To ai tsinene ne ya fa za a yi. Tsakanin gaskiya da ƙarya fa. Da yake san وأن لأنهم كانوا به أرفوا فجاهدوا جهرة وهينموا كان آية تجي فلما جاءهم ما أرفوا كفروا به فلا أنت أي سنسني سيتو منا والله دا وانا كافر يدا ننجاهدو دا هيري أرق أباجا نعباري أي أن يوسف كافر يدا تو الله بي نفحاك بكوي كيسا سيسا كافر يدا تو أرانا ننحك شوقبا عليه الصلاة والسلام يتو يا الله وننصوني إيالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan haƙƙin sayyidina Ali yace man kuntu maulahu duk wanda na zama majibincin sa fa aliyun maulahu to Ali ma majibincin sa ne wato duk wanda na zama abin so a gare sa to ya so Ali kada wani yace yana so na kuma bai san Ali duk wanda ya zama ni masoyi ne a gare shi yana kauna ta to ya kaunaci Ali karamallahu jawa radiyallahu ya ci gaba da cewa Allahumma waliman walahu Allah ka so duk wanda ya so Aliyu wa adiman adahu Allah ka ki duk wanda yake gaba da sayyidina Ali wa qala fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan haƙƙin sayyidina Ali yace la yuhibbuka illa mu'min Ali na gaban sa shugaba alaihi salatu wasallam ce ai Ali ai ba wanda zai so ka sai mu'mini mu'mini shi kadai ne yake san wala yabghiduka illa munafiqun babu wanda yake kin ka sai munafiki munafiki ne kadai yake kin aliyu wa qala lil abbasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga sayyidina abbas yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rayuwa ta take daga wajen sa la yadkhulu qalba rajulil imanu imani ba zai shiga zuciyar wani mutum ba hatta yuhibbukum lillahi wa rasulihi har sai ya so ku ya kusa abbasu saboda Allah da manzon Allah waman aza anni wanda ya cutar da baffana faqada azani ni ya cutar baffa dan uwan mahaifi wa inna ma amur rajuli kuma cewa shi baffan mutum inji shugaba hadisi cikin hadisin kuma cewa shi baffan mutum sunu abi ai ta gon mahaifin sa abokin abokin ayyuwa mahaifin sa kenan inji shugaba alaihi salatu wassalam wa qala li abbas ya faɗa ga sayyidina abbas yace igudu alayya ya am ma waladika ya baffa kai jijjihi zuwa gare ni tare da danka ku yi sammo ko ku zo fa jama'ahum da suka zo sai shugaba alaihi salatu wasallam ya tattara su wajallalahum bi mula'atihi ya lullube su da mayafinsa wa qala sai ya ce haza ammi wannan baffa na ne wa sunu abi tagon mahaifina wa haula'i ahlu baiti wa innan sauran kuma jama'a gidana ne fasturhum minan nari Allah ka satarce su daga wuta kada wuta ta shahe su ka satari iyahu kamar yadda na satarce su da mayafin nan to Allah ka satarce su kada wuta ta shahe su eh ka kusan an gama shikenan kawai fa amma da uskufatul babi sai dangare mu koha aka tana cewa amin 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 dangare mu kohar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su daki wa hawa'il baiti da bangayen dakin hagu da dama gaba da baya aka tana amin amin wa kana yakuzu bi yadi usama bin zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruku da hannun usama dan zaid wal hasan da sayyidina al hasan waya kulu in yi ruku da in yi rike hannunsa sai yace allahumma inni uhibbuhuma fa uhibbuhuma Allah ga usama ta dan zaid hibbun nabi bin hibbun nabi ba eh an samu daraja an samu daraja an samu daraja la ilaha illallah malam sun samu shida ta manzan Allah ka san sahabbai akwai wani makami da suke takon shi makamin nan da suke dako shine yantan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yaya ta mutum daga cikin su har munna ake zuwa yi mashi eh sai a zo a yi ta mashi munna ai kai wani ai kai wata sha eh Allah ya ba mu tabarakin ku ai malam ka gode eh muna ba munna in manzan Allah ya mutum wata sheda yace wani masoyin mu ne ko wani mai imani ne ko wani mai gaskiya ne ko wani zababbe ne ko aka yi mai wata sheda daga cikin shedojin da makomansu tana lahira ai shikenan kawai sai a zo kuma ana mai barka ana mai munna ai ruwa tasha an shallake to shi ho Usama da dan Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da cewa shi masoyinsa mahaifinsa ma an karɓi soyayya sa shi Zaid bin al-Harith da bawa ne shugaba ne ya dan tashi kuma ya mai aure ya aura mace Zainabu ummul masakin ba Quraishi ya ci jinin shugaba dangin su shugaba alaihi salatu wasalam ci ita ce tana nan kawai hidi aka ji Allah yana cewa falamma qala zaid min haqran zawajnaka ai mun ma dora muku aure da ita ya shugaba shikenan kawai sai dai ta kwaso kayanta ta tare ba wani wanda ya shiga ba wani abu da aka yi kawai iyakan maganar dangin ce yace an dauro aran a sama ba wani abu da aka yi a ƙasa sai kawai ta kama hanya ta tsaki ai da Zaidu ya gama bukatunsa da ita to mun aura ma ita ya ma'aikin Allah ba wani wanda ya aka yi kaza ko iyakar ce maganar da kaji ta haka aka yi a iyakar maganar nan kenan yace mun daura maka aure dai eh mun daura ma aure dai sai ta tari kawai Zainabu ummul masaki eh na buki ana eh to shine manzo Allah sun ya masa shedar soyayya wal hasani ya kulu sai yace allahumma inni uhibbuhuma fa uhibbuhuma Allah ga al hasan ga Usama dan Zaid Allah ina san su Allah ka so su wa kala abubakar radiyallahu anhu abubakarin Allah ya kara masa yadda yana cewa irqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi yace wallahi wallahi sai na abubakar yace wallahi ku kiyaye shugaba alaihi salatu wassalam ku kiyaye shi a cikin iyalan gidansa ku kula wallahi kada mutun ya kuskure yazo da wani abu da bai dace da wannan bangaren da iyalan gidansa taba su kamar taba asalin su eh wa kala aidan ya fada dada wallazi nafsi bi yadihi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahabbu ilayya an asila min qarabati yace wallahi dangi kusanci zumuncin shugaba alaihi salatu wassalam sadar da zumuncin shugaba alaihi salatu wassalam shine mafi soyuwa gare ni daga nibi dangin nawa daga makusantan nawa inji sayyidina abubakar kaga ai mun ga haka lokacin da abu kuhafa din yazo zai musulunta ai mun karanta karatun bana ne ba ko da yazo yace wallahi la islamu abi talib ahabbu ilayya min islamihi yani abahu abu kuhafa ko aka yi kawo aka ma kala yace wallahi musulunta abu talibin shi yafi soyuwa gare ni akan musulunta baban nan nawa da ya ga shugaban halitta alaihi salatu wassalam yana ta jin dadi mahaifinsa zai musulunta yace ya rasulullah wallahi abu dalibin ya musulunta na fi san musuluncin shi akan musuluncin wannan baban nawa eh wa kala sallallahu alaihi wasallam shugaba alaihi salatu wassalam ya ce ahabba allahu man ahabba hasana allah ya so duk wanda ya so hasan in dai ka san kana san alhasan to allah kawai ya maso kawai ahabba allahu man ahabba hasan allah ya so wanda yake san hasan duk masoyan sayyidina alhasan allah yana san shi kaga su biyun nan to haka shugaba alaihi salatu wassalam yake mu'amala da su sayyidina alhasan da sayyidina hasan kada ka raba tsakanin su eh kada ka raba tsakanin su eh kada ka raba tsakanin su ka so su tigga baki ɗayan su jikokin manzon Allah kuma in zaka so su ka so su saboda annabi alaihi salatu wassalam eh jikokin su ya an sai da Fatima ne alaihi salatu wassalam sune shugabannin samarin aljanna eh sune mahaifiyarsu kuma ita ce shugaban matan nan duniya shugaban matan tan lahira ƴaƴanta kuma sune shugabannin samarin aljanna dama aljanna kowa saurayi ne kaga baka bukata tunda an ce ma shugabannin samarin aljanna ne ka sake ka tambayi to kuma waye shugabannin dattijan aljanna a tambaya dattijo ai ya gaya mana ko cewa ƴan aljanna shekaru su 33 uku duk dan aljanna yanzu a nan masallacin za a samu ƴan shekaru 33 uku to zaka ga dan shekara 33 yana cikin wanda kashin in dai Allah ya azurta shi da lahiya ba wani abu da ya fike shi to zaka same shi karfan saurayi lahiyayye ne cin karfi komai zai iya tsara kwakwalwa ta washe za a iya kulle hidima arziki da shi ta kwakwalwa za a iya harka ilimi da fahimta da hasashe da nazari da shi in dai bai mai da kanshi shaga ba in dai ba zamana tare da shi sannan kuma in harka karfi ne za a iya yanta da shi duk hidimar duniya za a iya shigar da shi komai za a iya yi da shi to duk dan aljanna shekarun ya 33 uku maza haka za a tashi tsawon su kuma zira'i 60 sun yi falwaya kamu 60 zira'i shine tsawon annabi adam zangarma zangarma ne fa haka za a taso to kowa saurayi ne a can da aka ce su ne shugabannin samarin aljanna ana ma rahin su ne shugabannin yan aljanna saboda a can ba tsoho a shi yasa ba hadisin nan da shugaba alaihi salatu wassalam wayamzahu ahyana yu'allifu marratan wa ma haba mulkan qad fashanu arbahu go wani lokacin ina yin dan abinda ake ce makakaci da Hausa dan raha haka dan raha tsohuwa ta zo tace ya ma'aikin Allah tsohuwa za ta shiga aljanna tace ina tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba tace shikenan mun ban tsohuwa ba ta yi mana rana ba ta tafi ta je ta zuba kuka ta za ta sace ku kira ta eh aka zo da ita aka ce ke tsohuwa yanzu a yadda kike dinnan a ce a saki aljanna zaki ji dadin ta ya kike gani da za a mai da ke shekarun baya shekara 30 ɗan canji haka ko da 5 ya kike gani tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai an mai da ita yarinya ce alhamdulillah yanzu na ji magana sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama wa wajjada wa azam eh to shine wa qala yana fada mana ahabbani wa ahabba hazaini yace wanda yaso ne yaso wa'annan su biyu wa ashara ila hasan wa husainin sai ya nuni zuwa ga sayyidina hasan da sayyidina husaini yace wanda yaso ne yaso biyun nan wa abahuma yaso mahaifinsu sayyidina aliyu wa ummahuma yaso mahaifiyarsu sayyida fatimatu zahra yace to kana ma'i fi darajati yawmal qiyamah zai kasance tare da ni a daraja ta a ranar lahira in dai kaso hasan da husaini kaso Fatima da Aliyu kaso shugaba dama duka waɗannan hudun zaka so su ne saboda san shugaba to shikenan ka shiga cikin wannan lista sai dai kuma ka jira kuma lokaci kawai Allah ya sa mu dace wa qala sallallahu alaihi wa sallam shugaba alaihi salatu wassalam yace mana ahana quraishan ahanahu Allah duk wanda ya wulakantar da quraisha wato Allah ya wulakantar da shi wa qala sallallahu alaihi wasallam qaddimu quraishan ku gabatar da quraishawa akan al'amari wala tuqaddimuha kada ku shiga gaban su mutane ne masu daraja ku dinga gabatar da su kada ku rinka shiga gaban su wa qala sallallahu alaihi wasallam li ummi salamata ya fada alaihi salam ga ummu salama yace la tuzini ti aisha ta fi aisha yace kada ki cutar da ni a cikin aisha kada ki rinka taba ta eh in kika taba ta bazan ji dadi ba to kinga hakan ba zai to bai kamata sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa harrama wa majjada wa azama alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على
Al-Fatilima Mughuli Kawalaka Timilima Sabakana Sirlaki Bilaki Wala Dila Siratika Al-Mustaqim Wala Ali Hakka Qadari Wa Midari Al-Azim Subhana Rabbika Rabbil Izzata Amma Yasifun Wa Salamun Ala Al-Mursaleen Wa Alhamdulillah.